بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا مو أديد يوم أصبر أشرند يا قوتن جماعة الأولى شكرا تدوب الأولار بإن دشدا وندي جد أشرند أكو قوتن شاد يا دوبي أشرند هو ميلادية وأنا مجلس نام ودمك يا كراتو سين عمرة الأحكام نال الإمام الحافظ العلامة الغني ابن عبد الواحد المقدسي لما متى منا تين حديثنا الريدة هم سند أكو حديث جابر ابن عبد الله إن شاء الله ذا مكار كرن تونا حديثي مكارن شيء قبل شيء حديثه ما ليتي. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوجعا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته فوعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقال فقامت امرأة من سدة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد ناهل ارتتارد مزان ألا رانا عيد، فبدأ بالصلاة سيفارا دين صلى قبل الخطبة كافة الخطبة بلا أذان باتايد ياي كرا صلى با ولا إقامة كما بإقامة با، ثم قام متوكئا على بلال سي تاشي دني خطبة ينا ميدو برودا بلال. فأمر بتقوى الله يا أمرني متانس جزء ورن الله وحق على طاعته كما ينساشي سوى أكن سيما أبنجي دعا. ووعظ الناس يما متاني وأزي وذكرهم كما يتنا تدسوا، ثم مضى سيتشغبا حتى أتى النساء هذيجي عندما تاسكي فوعظهن سما يمس وأزي وذكرهن يتنا تدسوا. فقال سيتي تصدقن كلك ينسلك فإن كن دومنك أكثر حطب جهنم كن في زما دغت مكام شموتا. فقامت امرأة من ستة النساء سي وتماتا أتأكيا أغنغم ماتا أتأكيا ماتا تتاشي سفعاء الخدين من كند كنت وندي جهو. فقالت لما يا رسول الله سيدتي سبو دم مكة زما من أتكين يموتا. قال سي مزال لا تي لأن كنا تكثرنا الشكا سبود كنا يوم يوم قوره وتكفرنا العشير كما كنا يوم بطلتي. قال فجعلنا يتصدقنا من حليه إن سيسك بحارة سنا ينصدقا دا كاين قوانس يلقين في ثوب بلال سنا أزوى أن كاين قوى أتكين تفعل بلال من أقراطهن دا قواتو أن كنا ينسو وخواتيمهن دا كما زبانسو. Mun fara yin sharhin wannan hadisi a wancan zama mun yi magana akan wato kuma sati biyu da suka gabata mun yi magana akan matsayin khutba da kuma sallan Idi ba a yi mata wato kiran sallah ba a mata iqama. Sannan kuma muka yi magana akan wato me malume ke fahimta wannan mata ta tashi har ake siffanta kunda kukinta cewa yana da duhu. Malamai sun yi hujja da wannan hadisi a kokarin nuna cewa wato sa niqabi bai zama dole ba, sa niqabi ga macen da ba wani ado tayi ba, kawai fuskanta ta bude aka gani, to wannan bai zama wato an yi ma Allah ta'ala laifi ba, sai da idan akwai wani fitina ko abin da ya kama da wannan to wannan kuma wata magana ce daban. Akwai dan fadakarwa da muka samu akan wasu matsaloli da muka tattauna a wancan zama, to kuma wataƙila za mu ƙara yin bayani kan waɗannan matsaloli. masalan farko mun yi ishara akan in za a kudu ba a hadisi da yazo a cewa ana rike sanda hadisi ne wanda a wajen malaman hadisi bai da karfi haka na fada a wancan a watan lokaci to saboda haka akwai fadakarwa da aka samu a wannan gaban da muka fada sannan kuma an akwai maganar fadakarwa kuma na cewa kamar mun manta mun fadi hukuncin yin sallar idi a masallacin harami ba mun yi magana akan hukuncin sallar idi a wajen harami to shi me hukuncin sallar idi a masallacin harami wannan abuwa guda biyu insha Allah zamu ƙara yin tsokaci akai sai mu ci gaba da sharhin gabobi na hadisin zamu fara da masallacin harami wannan masallacin harami ya dan kufce mana neman tawa muka yi da aka bata a lokacin mu fada cewa masallacin harami da yawa daga cikin malamai suna wato suna togace shi daga cikin masallace da ake cewa ba sunna bane aje ai sallar idi a cikin su su masallacin harami malamai suna togacewa kusan wannan ijma'i ne na malamai kamar da yawa daga cikin malamai suka dauko haka din suka nakalto cewa wannan ijma'i ne na malamai akan cewa masallacin harami ya fita daga abinda malamai ke cewa sunna shine a fita daga a fita in za a yi sallar idi a fita waje Imam Malik yana cewa wa sunna al-khuruj fiha sunna shine a fita saboda sallar idi idan musalla zuwa ga inda za a yi sallah ba masallaci ba illa li ahli makkah sai dai ga mutanen makka fa sunna ita sunna a wajen su salatuhum iyaha fil masjid sunna shi sallah a cikin masallacin su wannan sallar idi ake magana ba wata sallah ba kuma muka ce wannan shine kusan ra'ayin daukacin malamai Imam Shafi'i yana cewa shi bai ma san wani sabani da aka yi da shi a wurin magabata kan wannan matsalar ba to sai malamai suka yi sabani akan me yasa masallacin harami aka fitar da masallacin harami daga cikin wannan hali da aka yi daga cikin cewa sunna tace a fita to Imam Shafi'i yayi kokarin wasa kwakwalwa wajen ya gano me hikima din sai yake cewa li'anna al-masjid al-haram khairu biqa'i al-ard لأن المسجد الحرام خير بقاع الأرض. شسبنا مثلا تيمي الفرما شيني وتمفي الخير بجيري لأكيد شيء الدنيا. سبنا أكاد أن ننسي ذاتي أي وأن نسلى نأيدي أوجه. وأن شيني رأي الإمام الشافعي يفدا. لذا وأنا رأي ناشا أكوي أبن دوبا وسبودا إذا ما أكاد شيء كوي سبودا وأن الأنهيري نأكيد سلى أوجه. كذا شيء كنا sai a koma sallar idi duk inda yake da alheri shi ma sai a je wajen shi ma masallacin manzo Allah da manzo Allah baya yin sallah a ciki ai akwai alheri ba shine ke bi masallacin harami ba bayan annan kuma masallacin Masjid al-Aqsa masallacin Qudus shi ma da sai a je shi ma da irin nashi alheri duk da waɗannan masallacin guda uku da sai aka wata togace inda wannan togaciyan ce ta'lilin da ya sanya shari'a ta wato cire ta togace masallacin Makka daga cikin masallacin da ake cewa ba dole bane sai an fita wajen gari za a iya yin sallar idi kawai a cikin masallacin na harami din wasu daga cikin malamai wanda wannan ra'ayi ya fi karfi sai suka ce sai suke cewa wato abinda yasa aka ce mutanen Makka su yi sallah a inda suke saboda Makka ita gari ne na ruwar watsu da kuma kwazzabai to ba ma su da wani bigire idan ba wannan wato wannan da'irar ɗakin Ka'aban ba nan ne kawai suke da shi wanda za a iya tara mutane har a yi sallar juma'a sallar idi a wajen da aka kace su fita to wannan zai bayu ne kawai a je kawai ya zama wasu na sama wasu na ƙasa wasu na tudu wasu na gangare to kaga wannan kuma ba wai makasudiyar shari'a ba saboda haka wannan zai musu wuya ne sai manzo Allah ya bar su a haka sannan magabata ma duk suka bar su a haka sa rika yin sallar idi a masallacin su wasu daga ciki kuma suka ce wannan kawai sunna ce kawai sunna ita zo ta togace maka shikenan kawai ta togace maka cewa mun fahimci hikima ko mu cigi mun bar wannan ba dole bane sai mun fahimci hikima din alayi halin dai wannan a wannan za a wannan zama din ta kubuce mana ne ban ambaci wannan batun ba ya kamata mu faɗa yayin da muka ce sunna ita ce a fita wato wajen gari a sallar idi to wannan akwai togaci da malamai muke yi da na togaci sallan masallacin harami su za su yi sallah ne a masallacin su haka sunna din ta tawakkalar kamar yadda Imam Malik cewa fa sunna salatuhum iyaha fil masjid sunna ita sunne ce sallah a masallacin su mutanen Makka kawai ma ba mutanen Madina ba ba ana magana mutanen Madina ba ba kuma ana magana mutanen Al-Aqsa ba balle wani ya ce da inda aka samu wuri na daraja shi kenan zai ce anan yi kwata sallar Idi wannan babu shi a shari'a a mutun ya tsaya ya takaito akan sunna shi yafi dacewa akan ya dinga zurbukawa yana kokari yana wani gane gane saboda wani abin da yake ba mashru'i bane ba sunna ba saboda haka sunna dai ita ce a fita wajen masallaci wajen gari a sallar Idi kuma musalla ba gidan na masallaci ba wannan shine abinda wato abinda sunna mazala ta wakanar mun yi magana akan fitar da munbari mun kawo manganu na malamai akan cewa manzo Allah da shi da Abubakar Siddiq da Umar dan Khattab ba sa fitar da munbari saboda su hau kan munbari su kudban sallar Idi akai ba sa yin wannan kamar yadda Ibn Hazm al-Qarawani ya nakalto mana illa iyaka dai malamai suna da sabani akan fitar da munbari din fitar da munbari wannan in akwai bukata tunda Usman yayi saboda bukata da yake da shi Ibn Salt shine ya sanya ta dama Usman bin Affan da wato munbari a wannan lokaci to shi Imam Ashabu daga cikin malamu na Malikiya kamar da yake cikin majmu'a yace wa khurujun bil minbari laha wasi'un fa ala aw taraka mutum ya fita da munbari wannan ayalwace abin yake yayi ko bai yi ba wannan yayi gada ma yayi gada ma kare ne Imam Malik shi ya karanta haka ya ce la yukhrijul minbar laha ba la yukhrijul minbar laha ba a fitar da minbari saboda ita wannan sallah din Imam Malik ya karanta yana cewa la yukhrijul minbar laha wasu daga cikin malamai ko suna cewa ya kamata a duba bukata ce ya kamata a duba bukata idan kana da bukata amma ba matsayin sunna ba kar Aisha matsayin sunna na cewa ya kamata a fitar da munbari sallar wajen sallar Idi amma in akwai bukata jama'a sun yawa kuma shi wanda zai yi hudu ba din yana bukatar ya hawo wani abu mai tsatsau to wannan babu laifi in ko babu bukata shikenan sunna shine a tsaya inda manzo Allah ya tsaya Abubakar da Umar suka bi shi shi ma Uthman yayi ne saboda bukata to sai wannan maganar da akan shi ne ma muka tsaya a nan din da wannan duk zamu yi dan ishara mu ci gaba da karatu magana akan wato rike sanda fadakarwa ya zo ne saboda akwai hadisi da a cikin musannad Imam Ahmad sunan da Abi Dawud ba wai na ban san hadisin bane na san a lokacin na so kawai dan ishara ne nace wurin ba da yawa da cikin malaman hadisin bai tabbata ba hujja da wannan hadisin ba wai rashin tabbacin hadisin ba duk da akwai wasu cikin malamai kamar su Ibn Kathir da suke rawaya da hadisin kamar yadda yake cikin irshadul faqih din sa magana akan rike sanda sunna ce ko ba sunna ba magana ce da ka iya kasa ta kashi uku insha Allah zan kokari in dunkule na tabbatar mai sauraro zai iya tantance me muke magana na farko shine daukar sanda din baki daya ba tare da lokacin kuduba ne ko ba lokacin kuduba ba daukar sanda din sunna ce ko ba sunna ba daukar sanda wannan ba a taba sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi a matsayin sunna tashi ba sunna da yake cewa in a rike sanda din wata sunna ce da za a samu ladan aka rike duk wani hadisi da aka ruwaito a wannan babi hadisi ne mawdu'i kariya aka masa nace rike sanda mutlaki kawai mutum ya ce shi zai duka rike sanda kamar za ka ga mu anan da zaran mutum ya dan yi wasu shekaru ka zama babban malami za ka ga aikin sa kenan rike sanda to wannan rike sanda din wannan bai tabbata zuwa ga ma'aiki ba kuma duk wani hadisi da aka ruwaito a wannan babi hadisi ne na ƙarya duk wani hadisi daga cikin hadisin da ake cewa shine hablul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya rike sanda alama ce ta iman na mu'mini kuma wato sunna ce ta annabawa wanda Imam Dailami shine fitar da wannan hadisi a cikin musnadul firdaus da sanadi wanda zuwa ga Anas bin Malik sanadinsa zuwa ga Anas bin Malik hadisi ne mawdu'i a cikin sanadinsa akwai Yahya ibn Hashim al-Ghassani da yawa daga cikin malamai sun karanta shi kusan ka iya cewa ijma'i malaman hadisi Imam Ahmad Imam Ibn Ma'in Imam Abu Hatim Ar-Razi Ibn Adi da sauran malamai duka sun nasanta cewa wannan mutum yana kaje-kajen hadisai saboda haka rike sanda wannan kawai ba wai dan bukata bane a matsayin addini ne rike sanda din wannan bid'a ce kuma da hadisi da yazo a wannan babi hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya sai abu na biyu rike sanda saboda bukata wannan ijma'in malamai ya halatta banda lafiya ko kuma wato ina dan dingi shi na rike sanda wannan ijma'in malamai ya halatta kaga saboda larura ne ma wannan saboda haka zalika saboda bukata makiyayi ne ni ko abin da ya kama da wannan ko mutun yayi shekaru in yana tafiya haka yana tafiya ba ya iya sauri sosai sai ya ƙara dogar sandansa ko kuma mutun matafiyi ne galibi a wancan lokaci kusan mutun na tafiya zai shiga cikin kwazabo da gangara zai shiga cikin dazuzzuka baki daya to kaga duk wannan yana bukatan wato sanda musamman matafiya suna bukatan sanda a wancan lokaci saboda su ba dabobi kwari masu cutarwa tsoro in sun ga maciji suka dan mushi hakan sanda sai macijin ya kauce in sun ga wani kirkice ko wata kura da sanda din nan za su iya wato yakanta amma babu sanda kaga baka bar kanka da wani makami ba to wannan haka zalika suna amfani da shi wajen in za su biya bukatan su ko bawali ko gaidi wajen su samu kasa wacce take bai tsantsan dauri fako sabai wannan sanda din su dan cacaka wajen haka saboda karar shi wannan bawalin ya dawo musu sannan kuma idan waje ne za su biya bukatan su shi bayan gida da yayi kasa wannan duk suna yin haka kuma wannan duka bil ijma malamai suna halatta wannan abin haka zalika abinda fulani suke yi haka su rike sanda saboda kiwo da sauransu ko ma saboda su rika dogaro da shi yayin da za su shiga daji dan ba su na cin abinci suka dan dogara akan sandan wani haka ba har zai iya bacci na yan sakanni yan mintoci haka dan sarara saboda haka duka wannan babu ya halatta a wajen su wannan kuma kaga shine abinda ubangiji ya bamu labari game da annabi Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra yake cewa hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro da ita wa hushu biha ala ganami kuma ina wato karkada ma dabbobi na abinda zasu ci a daga sama haka in karkado musu abinda zasu ci ya fado saboda su ci wa li fiha ma'arib ukhra ina kuma da wasu bukatu na ma da nake da ita ashe kaga sanda a wannan lokaci ana rikewa ne saboda bukata ana rikewa ne saboda bukata saboda haka in karke sanda ittifaqan wannan ya halatta Allah ta'ala ya kara babu labari a kisan annabi Sulaiman ma dallahum ala mawti illa dabbatun ardi ta'kulu min sa'atihi babu abinda ya tanuna musu babu abinda ya nuna musu mutuwar Sulaiman sai gara da take cin sandansa da ya dogara da ita to kuma kaga a lokacin nan ya sanya aljanu suna mushi aiki ya zo yana wato ciwatan abinda suke masa wata ira zai dogon tsayuwa kaga zai bukaci sanda ya dan dogara da ita ko abinda kama da wannan eh ko kuma ita kira sandan ma saboda duk wanda ya zama yayi fajirci a cikin aljanin ya ranta ma mishi sandan wannan duk wani abu ne zai iya yiwa saboda haka ashe kaga wato ita sandan ana rike ta ne saboda bukata to saboda wannan makasudin mazala shi ba ya rike sanda mazala ya rike sabu shi ma saboda wasu bukatu nasa ya rike sanda kuma sauran manyan sahabban sa musamman khulafa'ur rashidun Umar da yawa zaka ji ana bada labarin yana da sanda a hannunsa Umar yana yawo ya rike sanda sauran sahabbai ma duka sun bi shi akan wannan kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin as-sahihaini hadisin Anas mun wuce wannan hadisi yake cewa kana idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun wa ma'na ukazatun aw asan aw anazatun wa ma'na idawatun fa idza fariqa min hajatihi nawalnahu al-idawa wannan hadisi mun wuce shi a baya sai dai ba da irin wannan lafazin ba an suke cewa idza kharaja li hajatihi idan manzo Allah ya dan fita saboda zai biya bukatarsa tabi'tuhu ana wa ghulamun ni da wani matashi ni ma sai mu bi shi wa ma'ana ukazatu tare da mu akwai kwagiri wa aw'asan ko yar sanda aw'anatun ko wani ice wa ma'ana idawatu ko tare da mu akwai wata yar salka ta ruwa fa idza fariqa min hajatihi na wallahu al-idawa ya ga biyan bukatarsa kuma za mu bashi wannan yar salka din manzo zai yi alura da sauransu isa ka sabanta tsarkinsa to kaga nan mazala yana daukar sanda me yasa yake daukar sanda abubuwa ne da yawa daga cikin abin da ya tabbata yana daukar sanda saboda shi saboda su yin sutura a sallah yana kafewa yayin da aka fita waje sai ya kafa wannan sanda din ya zama yana kallon wannan sutura din a wajen suturan shi kallon wannan sanda a wajen suturan shi a sallah wannan haka shi ma tabbata a cikin sahihaini hadisin Anas bin Malik cewa wato mazala yana in ya fita masallacin Idi kana yaghdu ila al-musalla yawm al-Eid yana fita masallacin Eid wala anza tuhmalu bayna yadayhi ana daukan wata yar sanda da ake tokari ta a gaban sa fa idza balagha al-musalla in yaje wato masallacin Eid din wajen sallah din nusibat bayna yadayhi sai aka fa wannan sanda din a gaban sa fa yusalli ilaiha sai sallah shi yana mai fuskantar ta to ashe kaga ita wato sanda din mazala shi kashi yayi amfani saboda bukata wannan bil ijma kowa ya riga ya sallama da wannan hadisi din to sai inda kuma yake da sabari akan ta shine wato shin daukan hudu daukan sanda ga mai hudu ba wannan sunna ce ga mutum mai hudu ba wannan inda shine abin da a wannan lokaci wata ira bamu ƙara faice bayani ba har wannan fadakarwa yazo ya ƙara dawo mana to da yawa dai lokacin magabata an samu suna rike sanda din yanda suke hudu ba an samu suna rike hudu ba kamar da Abba Ibn Abi Rabah aka yi kaito daga wasu lokacin magabata kuma Imam Malik kusa shi ya nuna mustahabbi ne a wajen sama baki daya Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ya sun nuna cewa su musahabbi ne ga mai hudu ba ma ya rike sanda wannan fatawar su ce Imam Malik yana cewa wa zalika mimma yusahabbu lil a'immati ashabil manabir wannan musahabbi ne ga limamai wanda suke hudu ba an yahbubu yawmal jum'ati in za su hudu ba su hudu ba ran juma'a wa ma'ahum al'isi tare da su akwai sanda yatawakkauna alaiha wa nasu dinga dogaro da wannan sanda din fi qiyamihim yayin ahalin tsayiban su wa huwa alladhi ra'ayna wa sami'na wannan shine abin da muka gani kuma muka ji wa mallan yana bada labarin abin da yaji daga malaman sa su ma malaman su daga malaman su haka wannan ya wakana imamu shafi'i shi ma yana cewa uhibbu li kulli man khadab ayya khudbatin kanat an ya'tamida ala shay'in ina san ga duk wanda zai hudu ba ya dogara da wani abu da wata ƴar sanda ko ma wata iri ce kuma ko wata irin hudu ba ce zai yi ko ta iri ko ba ta iri ba saboda haka wato babu makawa cewa lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da sanda kuma ya dogara da sanda kuma wasu daga cikin khalifofin sa su ma sun yi haka amma yanzu wannan riƙo da sandan ya yi ne saboda sunna ce ta hudu ba wannan riƙo da sanda din yayi ne saboda sunna ce ta hudu ba ko saboda yayi ne saboda wata bukata waliya fiha ma'arib ukhra kamar da annabi Musa ya faɗa tunda ba wai hudu ba kawai kisa manzo ya riƙe sandan ba ai gashi mun zo mun faɗa cewa yana fita da ita wajen tafiya da ita yana tafiya da ita wajen sallar idi wajen sallar idi kuma ga wani hadisi yanzu da makaranta ai gashi da ita shi hudu ba sai bai da sandan ba sai aka ce faqama mutawakkian ala bilal kuma alhali a hudu ba sallar idin ya fita da sandan kaga inda sunna ce wata kila da ya kawata a dauko wannan sanda tunda akwai ta tunda gashi an ce mu har zai fita ma ana rike mishi sandan saboda a mishi sutura da ita akwai hadisi da wata kila shi mai sauraro wannan hadisin kisan mu ambata a wancan lokaci ba hadisi da yake cikin musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dauda da ake rawaitowa ta hanyar Shihab ibn Khirash yace hadathani Shu'aib ibn Ruzayq at-Ta'ifi shi Shu'aib ibn Ruzayq yake cewa ya basu hadisi yace jalastu ila rajulin lahu suhba na zama da wani bawan Allah wanda yake sahabi na manzon Allah ya taba ganin manzon Allah lahu suhbatun min rasulillahi yuqalu lahu ana kiran shi al-Hakam ibn Hazan al-Kulafi sunan wannan sahabi al-Hakam ibn Hazan al-Kulafi ya zo da manzon Allah ne fa aisha yuhaddithuna sai ba fara ba mu labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yace wafattu ila rasulillahi bi sabi'i sab'atin nazo wajen manzon Allah ni ne na bakon au tasi'i tis'atin ko ni na tarantaran wannan wato ya an yi rawi ne ya kokanto su bakwai ne koko su tara ya fada musu fa amara bina na wani tsalaci ko fa dakhalla alaihi fa qulna sai muka je wajen manzo Allah sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah zurnaka mun ziyara muka kawo maka fad'u Allahu lana bi khairin kai mana addu'a na alkhairi fa amara bina au amara lana bi shay'in min at-tamri sai manzo Allah ya ce a kawo mana wani abu na dabino wa sha'nu idza kadunun yace a lokacin babu yalwan arziki daga dabino ne kada aka kawo ne muka ci manzo Allah ya mana abin da zai mana na wasiya haka muka tafi fa aqamna biha ayyaman muka yi wasu ƴan kwanaki har ma shahidu fi har juma'ata na halarci sallan juma'a ma'a rasulullahi ta'ala manzon Allah fa qama sai tsaya yana kuduba mutawakkian ala asan yana dogaro da sanda au qausin ko wani goran mashi yayi kokanto shi rawin fa hamdallahi wa athna alayhi wannan isnadin wannan hadisi isnadi ne hasan duk da wasu daga cikin malamai kamar da nace irin su ibnu kathir sun launa da hadisin saboda shi wannan shihab ibn khirash al-kufi al-filastini to amma dai abinda yake mafi inganci wannan shi saduq ne hasan hadisi sa kyakkyawa ne haka zalika shu'aib ibn zurayt hadisi ne wanda yake wato hadisin sa shi ma hasan ne duk da ana cewa shi wannan shihab ibn khirash kamar ibn ali na cewa hadisin sa yakan zo da baragurban hadisi to amma dai wannan hadisin babu wani alamar cewa ya zo da baragurban hadisi tunda dai shi abutacce ne wannan shine mafi kyawun hadisi da ake da shi wanda ake da su aka cewa manzala ya dauki sanda yayin da yake hudu ba to wanda su kuma suka yi cewa wannan ba sunna bane kamar su ahnaf anaf sun sun ki mai hudu ba ya dauki sanda suna cewa to wannan manzo Allah yayi ta ne sunnatu aratin la ta'budiyya la sunna ta'budiyya manzo Allah yayi ne saboda al'ada ne da ya tashi yaga al'ummai suna yi kuma mutane suna yi shi ma sai yayi wannan al'ada ba sunna ce da aka bautar da mu ba kaga yayi ne mujarradin aiki kuma wannan za a iya zama akwai dalilin yin sa kuma kamar yadda aka sani larabawa a lokaci su ma sun bi sarar al'ummai suna daukan wato sanda a lokacin saboda wataƙila manzo Allah ya dauka ne a wannan lokaci saboda al'ada inji su ahnaf kenan ahnaf su suna karhanta ma a dau sanda din suka ce babu wani abu da tabbata daga ma'aiki sai dai aiki kawai da magabata a matsayin al'adar su ce ba ka tafi da al'adar su dai kaga ba sunna bace in kai kana bukata kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci kai ka dauka in kaga baka bukata shikenan in kuma sunna ce ku a wajen ku ana da sunna na garin ku kuna dauka to wannan babu laifi idan kuka yi haka sannan kuma daga cikin abin da zai kara tabbatar maka cewa wannan sunna ce ta al'ada in ji su ba a samu ruwaya cewa matsala bayan an mishi mimbari ba ya ci gaba da daukan sanda din to shi kaga dan bukata yake dauka in ji su musamman anan a wannan ruwaya shi wannan rawi ya ce washa'anu idza kadunun yace sha'anin mu a wancan lokaci shine ba a samu yalo arziki ba ba a samu yalo arziki ba to kaga wannan lallai abinda zai zuciya za ta bayar shine hakan bin hazar din nan yazo alkulafi yazo wurin manzo Allah ne kafin ghazwatul khaybar kafin shiga ta bakwai na bayan hijira shiga ta bakwai Allah ta'ala ya wato gelwata ma annabin sa da sauran sahabbai kusan kowanne ɗayan su ma za ka gani yana da abubuwa da ubangiji ya bashi na dukiya ma dukuwa sai ka a lokacin babu maganin manzo Allah ya wani baki a ce wai kawai za a bashi abin da ya samu a ana bashi arziki ne iya ganin sa tun daga lokacin da aka yi khaybar har zuwa lokacin da aka fita makkata mazala a ya samu ubangiji ya azurta shi ya kuma azurta garin madina to kaga wannan abin da zai nuna maka shine wato ya zama shi wannan bawan Allah ya ga ya ga ya ci da manzo Allah ne a lokacin shekara ko shekara ta shida ko ta biyar ko ta hudu ko irin wannan dai amma ba lokacin da aka samu arziki ba sannan suka ce kuma shi abin da yake mashahuri wajen malamai na sira da magazi shine wato minbari an yi shi ne shekara na takwas an yi wa manzo Allah minbari a can manzo Allah in saboda dogon tsayuwa yakan dogara ne da wani kuttar dabino to kaga watakila ga kuttar dabino in kuma ya ga yana da bukata kuma sai kara da sanda ma saboda yawan tsayuwa da yake yi a shekara ta takwas in ji ahlul magazi a lokacin ne wato aka zo aka yi mashi wata munbari to yanzu idan har ana bukatar wannan abu ya zama sunna inji waɗannan malamai to kaga ana bukatar yanzu ma bayan wannan ayi wannan munbarin to ya ci gaba da rike sanda in bai ci gaba da rike sanda ba to kawai dan an samu waɗannan magabata sun yi to wannan sai ya zama al'ada kawai tasu tunda da ma san wani abu da aka sani tun kan zuwa musulunci ma su ma suna yin wannan abubuwan ko bayan zuwa musulunci bai hana su ba amma su Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad Ibn Hanbal su da sun tafi akan cewa wannan tunda dai an samu magabata sun bi manzo Allah akan wannan to wannan sunna ce a wajen su ga wanda yayi to babu laifi ya dace da sunna saboda haka dai hadisin daukan sanda kamar yadda na faɗa a keɓance a ce sunna ce ta manzo Allah babu wani hadisi da ya tabbata daga ma'aiki sai dai gayan abin da zaka zo da shi shine kace manzo Allah an taba gani ya rike sanda shi kuma a gani ya rike sanda bai keɓanta da yin kudu ba bai kuma ke banta kawai da akwai bukatu da yawa rike sai ya rike sanda din saboda haka in wanda yake ganin shi a waɗannan dalilai da kuma aikin magabata yayi suna da karfin da za su iya wato mai shi da wannan al'arin ta zama sunna kamar su Imam Malik kamar su Imam Shafi da Imam Ahmad to wanda yayi wannan ba za mu ce mishi yayi bid'a ba shi yasa in kullu za a koma wa katin ni ma ban sake shi kina ce bid'a ba cewa dai ga wanda yake bukata yayi wanda kuma ya ba yi da bukata shikenan amma dai hadisi a ke bace a wannan babun to hadisi ya malaman hadisi ba su tabbatar da shi wanda kuma kamar su Imam Hanaf da suke ganin wannan makaruhi ne su a wajen su musamman kuma kaga mun da na faɗa a wannan hadisi yana nuna maka cewa gashi an zo da sandan amma manzo Allah kawai sai ya koma ya dogara da Bilal a matsayin abin da zai dogara da shi ba sandan ba to ashe kaga ita rike sandan ba ta da alaka da kudi ba to wanda ya ga wannan kamar irin su Ahnaf to zai ga abin shi wato ba sunna bane a wajen sa sunna ce ta al'ada wannan shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamai na wannan zamani yansu Sheikh Nasir Albani in ka ga ba za ka iya cewa saboda shi da ba ya tashi a Sarbiya Hanafawa ne amma dai wannan shi ne kuma fatawa ta su Ibn Uthaymeen Sheikh bin Baz da sauran wasu daga cikin malamai akan cewa rika sandan ba wai sunna ce a fakance guda daya wanda manzon Allah ban ta hudu ba saka in kana bukata ka rike in baka bukata ba sai ka rike ba kuma a tsakanin malaman ma wasu sun saba wasu rika a matsayin sunna wasu ba sunna ba ga wanda ina tsammani wannan shine fatawa na Dr. Bashir Ali Umar za ka ga yana rike sanda shi saboda yana kokarin bin wannan wadannan akari da suka zo amma malam Dr. Muhammad Sani Umar shi a wajen sa wannan al'ada ce sunna ce ta'ada sunatu ada ce ba sunna ce ta'budiyya ba so daga wannan shine abinda naso dan kara mana gami da wannan masalar insha Allah za mu ci gaba da sharhin abinda ya mana saura malam mazalla yake cewa ko in ce ita wannan mata ta zo wurin manzon Allah ta tambaye manzon Allah lima ya rasulullahi me yasa muka zama mun fiyawa a cikin yan wuta qala sai manzon Allah ya ce li anna kunna tukthirna shaka saboda kuna yawan yin korafi wa takfurna al'ashir kuma kuna wato butulce ma wato zamantakewa haka yazo a wannan lafazi yace inna kuntu tukthirna shikaya shikaya da ashaka da daya ne wa takfurna al'ashir a lafazin abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito hadisi makamancin wannan sai yake cewa wa takfurna la'nata kuna yawan tsinuwa wa takfurna al'ashir kuma kuna wato butulce ma zamantakewa ashikaya shine yawan korafi ka bada labarin wato cewa kai wane ya cika mummunan hali gare ka ko da yana maka wasu alheri amma a same ka kana yawan korafi shine ashikaya kufran al'ashir kuma shine wato yayin da aka musu alheri ba za su gode ba amma yayin da aka musu wani sharri ba za kuma za su gani wani abu dabi'a ce da wato ga wanda yake yana hulɗa da mata bai da wahala ya fahimci cewa sai wannan dabi'a cewa mata sun ka dade kana musu alheri to za su riga gani wani ya zama kaman wani birthright din su kaman wani wato hakki ne da ubangiji ya ba su dole kai kai musu wadannan abubuwan har wani abin da ya fike ma ihsani ne ba wai dole ne ba to su za su mai da wani abu ya zama wani wajibi ne dole a bi in ba abu ba to dole an saba kawai kamar yadda na sha lokacin muna hiyar da yan uwa nake musu magana nake cewa wani lokaci yanzu aka ga mata kamar sun mai da shi zama kamar doka shine wai in dai tana nan babu yanda za a yi dan ya yi ma wato abokin zama ta waya ba ta da lafiya ya dinga cewa ya jiki ya dinga jimamin rashin lafiyarta sai da ce wai a gabanta yana ci mata fuska ya mata bulaƙanci to kaga wanda baya cikin wato abinda yake ma haƙƙi ne nata to amma dai wasu lokaci maza suna yin wani saboda zuwa lafiya ba wai saboda dai ba halala bane su yi ba wanda yake ya haramta mishi dan kawai yana da shi kai kira ɗaya matansa kuma ya kira ai ba wai zai mata magana ne kai ba haka kaman bai santa ba zai mata magana in ta kama maza ai wasa in ya kama abin dariya ta kama za ai dariya saboda haka amma su mata suna ganin wannan ma kaman wani wajibi ne idan bai yi ba to za su ce wannan cin amana ne to kaga wannan wato baya su mata suka maida abin da ma har ma ba ma haƙƙin su bane su mai da shi zama haƙƙi kuma idan baka yi ba ya zama abin kwatance a gari a wata riwaya na Abu Sa'id al-Khudri mazala yake cewa hatta law ahsanta ila ihdahuna daharan ko da kai matsawan zamani kana kyautata ma ɗayan su thumma ra'at minka shay'an sai ta ga wani abin da ka gaza a wannan rana laqalat da ta ce ma ra'aytu minka khairan qat ban taba ganin alkhairi a wajenka ba wato da zaka jima ana tana tabawa tare da kai duk abin da take bukata haka duk kana bata amma lokaci aka samu wato ajizanci ko kana da shiranan da baka ga daman kai ba ko abu makamancin wannan to maimakon ta ga aliyar da ake yi to kuma sai ta ga kuma sharrin kuma to shi kuma kamar yadda muka sha faɗa duk wanda yake ganin iya laifin da ake masa kawai bai gani aliyar da ake masa ba zai iya godiya ba ka'idan wato godiya shine ka ga abin da ake maka da yawa kamar dan adam ne yanzu mu lokaci dan adam mu ma za ka ga muna da yanda muke ba wani ubangiji muna da wani dabi'a za ka ga wani kawai zai koma yana jin haushin ubangijinsa saboda kawai ubangijinsa bai bashi kuɗi daidai da wani ba to alhali ya manta kuma cewa shi ubangiji ba ta wannan ake ma'auni ba kai ga abin da aka baka tukuna ya baka iska kana shaka bagas ya baka lafiya ya baka iyaye ya baka yaya ya baka duk wannan a nawa ka bashi bai ka bashi ya maka wannan abu kaga da sai ka ga abin da ya maka kar ka ga abin da bai maka ba shi ko ya wani ya mai shi dan gwate ya halce dan gwate ka kuma ya halce ka ba dan gwata ba duk wannan ba wai dole bane ka ce wai ubangiji ya maka wani zalunci a wani hikima sanne ta zartar ta haka kuma idan muka ga abin da ya baka wato ba za ka gode mishi ba to su ma haka wato ƴan uwan mata kamata yayi su rika ganin abin da mazaje ke musu idan ba su ga abin da mazajen suke musu ba to ba za su iya godiya ba balle a wannan zamani ake cin halin kakanuka yi kallafa mishi kawai sai wasu abubuwan da ba wai dole ne a wajen shi ba ko kuma a yanzu ba da sanadi tace wai dole sai yayi mata wannan abubuwan to in tace dole sai yayi mata wannan abubuwan kaga ba za ta iya gode mishi ba saboda haka indai tana ganin abin da shi namijin yake mata kallo na wato tausayi da kuma girmamawa to koda ta wannan dalili ya sa bai iya mata wani abu ba to wannan zai sanya ta zama ta bashi uzuri kuma ta zama bata zama ta mishi mutunci ba yawan korafi wani abu ne da yake wato da yawa daga cikin wato mutane ba su san shi duk yanda kake gani cewa kai ba kai alheri kana yi dan Allah ne amma dai wanda kake ma alherin ya cije ka ya maka mutunci to zaka gani kai zaka ji baka ji dadin sa ba kuma zaka ji gani cewa ashe ba wani ne nake mishi kaza ba amma kike mutunci to balle kuma wanda take karkashin ka ka kake bata take ci take sha karkashin ka duk abin da take so kai ka fifita ta ma akan kai kanka to yayin da kuma ta zama tsakaninka da ita babu wato godiya to lalle wani abu ne da zaka ji baka ji dadi ba to shi yasa kuma ubangiji shi ma da yake baya son wannan tsakanin bayi yace mata idan ba su zama suna gode mazajen su ba to wannan dalili ne zai sa zai wajabta musu shiga wuta to shi kaga mata ya kamata a kula kwarai da gaske kar an ta bayarwa dan wata ne ya dan takaita tace kawai shi kullun haka yake za ka ga kullun ba in za ta bada labarin miji ta bata bada labari na alheri ba sai dai sharri kuma alhali a cikin kashi 100 kun kashi 70 diya mata diya lamunce mata kashi 30 ne kawai ya dan gaza tawa kuma da aka zata zo tana wato fadan wasu maganganun shin kyautawa akan shi to wannan kaga yana daga cikin abin da zai sanya wato mace ta shiga wuta wato idan wato bata mutum bata shiga taitayin ta ba Allah ta'ala ya kiyaye su daga shiga wuta ma sai ajabi ce faja anna itasaddaqna min hulihin sai suka fara suna yin wato sartin da manzo Allah ya gaya musu tunda mata ne na alheri mata ne na gari sai wato suka fara suna yin sadaka da kayan kawan su yulqina fi thawb bilal suna jefa wannan kayan kawa a tufan bilal min aqratihinna daga cikin dan kunnayen su wa khawatimihinna da kuma zabban su a cewa da aka yi faja alna tasaddaqna min hulihinna suna yin sadaka da kayan kawan su kaga annan manzo Allah take yanke musu wa'azi kuma a take yanke suka dauki wannan kaya suka bayar ba tare da sun nemi wani izini na wani wali a lamarin su ba balle kuma a ce ma za su je sai sun nemi izinin wato mazajen su kuma a cikin as-sahihaini ya tabbata hadisin ina jin Maimuna ne ta taba wato yantar da wata baiwarta bata nemi izinin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama har manzo Allah da yazo sai ya ce awafa alti au kin yantar da ita ku amma innaki law a'taitaha akhwaliki kana a'zamu li ajriki kana a'zama li ajriki yace ai da kin sada zumunci kin ba wani da wani da yafi miki lada ash-shahid anan kaga bata nemi izinin manzo Allah ba kuma baiwa bayi a wannan lokaci ai kadara ce masu daraja gashi kuma sai ta yake tada wannan darajar wannan wato kadara din tata manzo Allah kuma bai ce kuma wannan kyautan ta yi ya lalace ba ya tashi a banza ba tunda bata nemi izinin sa ba domin hadisin cewa yi walam tasta'zin rasulullahi bata nemi izinin ma'aiki ba kawai sai dai dawo waye bayan ya gama zagaya wajen matayansa ya ji labarin kawai bai wata kaza ta riga ta yantar da ita to wasu daga cikin da yawa daga cikin malamai sun dauka a wannan hadisi da kuma ire-iren sa akan cewa ya halatta ga mata su yi abin da suka ga dama da dukiyarsu ba tare da sun nemi izinin namiji ba ba tare da sun nemi izinin kowa ba kuma ba wanda ya halatta ya shiga ya musu in dai nasu ne ya shiga ya musu itirazi ko a sadaka ba za su nemi izini ba ko a wato cinikayya za su yi ko a kyauta in dai nasu ne dama abin nasu ne to suna da dama su yi kyauta da shi wannan wasu daga cikin malamai sun dauki wannan ra'ayi to amma akwai hadisi da yazo a wannan babin a zahirin shi kamar yana nuna dole sai sun nemi izinin hadisin yana cikin musnad babu ahmad da cikin sunan abi dauda sunan nasa'i da kuma al-mustadrak min al-hakim hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi daga manzo Allah yana cewa la yajuzu li mar'atin bi halata ga wata mace ba atiyatan ta yi wani kyauta illa bi idni zawjiha sai da izinin mijinta wasu daga cikin malaman malikiya sun wato kokarin cewa in tai kyautan abin da bai ƙara sulusun dukiyanta ba to wannan bai da dama ya hana ta wannan babban malamin mu ne maliki aka samu wasu daga ciki suka yi wannan magana din haka zalika su ma wasu daga cikin hanabila suka ce ma zada ala thulthi to yana da dama ya ce kawai sai wato ya dawo da wannan kyauta din ko sarakar da ta yi indai abin ya ƙara akan sulusi to amma idan har akwai wannan suka faɗa wannan taujihin to ai dama wannan taujihin ai kusha shari'a dama za ka yi wani wasu ci da kada dukiyanka musamman ana ce rashin lafiyar adali dama mashru'i shine kar kauce sulusin sai dai kawai bambancin ana za a ce wannan ita tana da lafiyarta mijin ne dai yana yan kaman zai cutu ko kuma za ta cutu sai dawo da wannan to ai gaskiya ne sai dawo da wannan kyauta din almuhim dai wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malikiya da kuma wasu daga cikin hanabila suka faɗi wannan ra'ayi din wannan hadisi ne makawa nabi nan cewa la yajuzu limra'atin abdata illa bi idni zawji hadisi ne hasan hadisi ne kyakkyawa hadisi ne da yake tabbatacce wajen malamai wasu daga cikin malamai kuma sun tafi akan shine jumhurin malamai sun tafi akan halacci kawai su kamar ma wannan hadisin nan ba su yi amfani da shi ba wannan shine ra'ayin hanafiya da shafi'iya da kuma hanabila mashhur mazhabin su kamar wannan hadisi kusan ita wannan shi wannan hadisi na Amr ibn Shu'aib ana bihi an jaddihi hadisi ne da mazajin isnadin hadisin duka abuntattu ne yana ruwaitowa ne daga wannan wato wannan takadda da Amr Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake rubutawa yayin da mazala ke bada hadisi har abubuwan yake cewa in akwai wani mutumi da yafi da hadda hadisi na mazala to Amr ibn al-As shi yafi da hadda cewa saboda yana da wani rubutu da yake rubutawa ana kiranta as-sahihatu as-sadiqa to bayan Abdullahi ibn Amr ya koma ga Allah sai ya zama jikokinsa Amr ibn Shu'aib daga babansa shine Shu'aib Shu'aib kuma ya tashi a wajen wannan kakan nasa Abdullahi ibn Amr ibn al-As to sai ya zama yana daukan wannan rubutu din ya daje wani abu daga shi kakan nasa amma dai galibin hadisan yana daukowa ne daga wani takarda din to su malamai maimakon mu a yanzu a zamanin mu kaga da abin da aka buga yafi karfi akan abin da mu yanzu aka wani zai gaya maka so abin da aka buga an yi wani gyara an yi waye an yi karfi akan haddan dan adam to zuwa lokacin su rubutu ne wanda babu dogo babu kaza saboda haka to ana iya samu wani waje ya zama ga yanda mutum yake kuma kai kaje ka kanta da lahani inda babu dogo babu kaza saboda haka kamar wannan faqamat imra'atun min sittatin nisa alqadi iya dake cewa wasu daga ciki suka ce wannan siga din tashifi ne da tahrifi aka samu asalin kalmar ya kamata zama wato sittatin nisa ne to kaga ana iya samun haka saboda haka ne hadisin Amr ibn Shu'aib ala bihi an jaddi sai ya kasa ya zama baya cikin kololuwan inganci saboda ana iya samun irin wannan to takila malaman da su suke ganin wannan hadisi ba za su amsa ba suna ganin kamar watakila an samu tasihi ne a wannan hadisi din an samu dan jirkicewan wato karanta hadisi din watakila dan haka nan ba zai saya ba kaga mutum kawai malamai sun ji karban hadisi ba bayan ana tabbacin ya inganta sai in an sami irin wannan masaloli kuma shi sa dama kuma malamai suke cewa wannan hadisi hasan ne saboda inda zai ci karo da hadisi sahihi kuma an kasa cin hada su to za a fara ga wace da hadisi sahihi saboda wannan shi maktub ne rubutu ne ba wai ji aka yi ba to kuma rubutu a wannan lokaci za a iya samun wato dan gamadi wasu daga cikin malamai kuma masu sai suka kebance wannan hani da wato sadaka wannan sadaka ake magana ba wai ciniki ba ba kuma abin da yake ba kyauta ba wasu daga cikin malamai kuma suka yi riko da hadisin wannan hadisi na Amr ibn Shu'aib ana bihi an jaddi kamar Tawus ibn Kaysan da wasu daga cikin malamai suka tafi zuwa ga cewa mace ta turbi halitta yayin kyauta alhali wato tana karshen mijinta ba bi halitta ba wannan shi ra'ayin Tawus ibn Kaysan al-Yamani almajirin Abdullahi dan Abbas to wannan dai ra'ayi ne amma ka kawo abin da dai yafi inganci ina naga kamar lokaci ya ci mana ko abinda yafi inganci a maganar malamai shine wato hadisan da guda biyu ka za a iya tara su yanda za a tara su kuwa shine idan kyautan da matan za ta yi zai cutar da mijin wajen wato a haifar mishi da wani gadari ko a samu cukurkuɗewa ko a rashin miƙewa ta ji tana hudda da wasu wanda yake shi za su iya jawo shi matsala ko su je su kai shi gaban wato shari'a a shari'a da shi ko kuma yana tana hudda da wasu mazaje da bai da ta yi ba tuhuma ne kamar irin wannan ciniki da mata akan yi haka daga su sai dakin su a tawayan nan galibin lokaci bai kamata su rika yin irin wannan ciniki ba, har ma su dauki kudi su dinga tuturawa na gwalagwalai na kaza, sai miji ya sani. Idan miji bai sani ba, to abin da take aikata ta aikata haram, saboda wani abu da wani abu zai je jawo taje ta jawo rigima, ai miji taje zai fara zai shiga ciki. Saboda haka duk abin da zai cutar da mijin, ko dai bangaren shari'a ko bangaren taje ta jawo mishi wani abu, aje a ci shi tara, sai ya biya lamuni ma matansa wanda inda ya jawo shi da rigima, rigima kuma da shi ya biya, ko kuma wurin janibin zamantakewa ya zama tana hudda da wasu wanda ke shi namijin ba lalle yadda ba, to tunda haram shari'a ba ta haramta duk wanda namijin yake ki ya shigo mishi gida ko ya zauna akan shi shimfada sa, shari'a ta ce ba a yadda macen ta, wato ita matan ta gaice irin wannan mutumi ba, to kaga in babu aula a hana ta wato cinikayya ko kuma ta bada kyauta ko ta sadaka, to sadaka a wannan babu mutukar zai cutar da mijin. To wannan shine hadisin da hadisin Abu bin Shu'aib annabi an jaddi zai amfani cewa la yajuzu limra'atin adiyatan illa bi idni zawjiha, amma idan ya zama babu abinda zai cutar da shi ko kuma al'ada an riga an saba mata ma suna iya kyauta da wannan abin kuma baza ba sa cewa komi, kamar kawai wato almajiri da yayi wato babbara sai ta diba plate ɗaya ta sa mishi, in dai ba irin mazajen nan ne fitinannu ba su ce su suna kidaya abubuwa, kaga dai ai dan dai mace ta dauki irin wannan abin ta ba wato almajiri wannan ba za a ci da mai ta bada kyauta ba, haka zalika watakila a yanayin ɗabi'a shi ya riga ya bata tana ma iya daukan wani abubuwa nashin ma balle nata ta dauka har nashin ma wani ta je wani mai sadaka yana bukatar sadaka ta bashi, haka zalika abin al'ada ta riga ta wanzar cewa mata suna iya zuwa su yi wannan cinikayya ko ciniki na kayan miya ko abu irin wannan, ko ma ciniki mai daraja kamar baiwan ko bayin ko abu taje ta sai wani abu kamar mota, to mota dai to mota na iya samu rigima fa, amma dai in dai har al'ada abin da nake sa a dai gane in dai al'ada an riga an saba a wani lokacin magaban da mutane ke rayuwa a wajen, mata na iya zuwa su yi ma kansu wannan cinikin ko ba a yi rigima ba, kuma ba a je an jawo mijin wani jaye-jaye ba, ko ba ta je ta yi hudda da wanda mijin baya son ta yi hudda da irinsa ba, to wannan inda ta yi cinikin da ta yi irin wannan sadakan da ta yi ko ma bai ta yi, to wannan ya wanzu kuma mijin bai halarta ya fito ya zo daga baya ya ce shi bai yadda ba. Me ye dalilin haka? Shi ne wannan hadisi na Jabir ɗan Abdullahi, shi ne faja ana ya sadaka da min hulihinna, suka rika yin sadaka da kayan ƙawansu, kaga ba su nemi izinin mazajensu ba, kuma ga ita kanta wannan mata ta manzon Allah ta yi sadaka da wato ta yantar da wuyayenta bata jira izinin ma'aiki ba, saboda ta san cewa wannan ba zai cutar da ma'aiki ba, amma in dai har abin zai cutar da miji to wannan bai halitta mata su je su yi wani abin da mijin su bai san shi ba, dan sai ga wani lokaci wasu matan fa sirrin da ke cikin wayar su fal fa sai fa Allah fa, wallahi in ka je suna faɗa maka wani abin kawai wani sirri ne, duniya ce wato wata duniya ce daban mijin bai sani ba baki daya, a irin wannan cinikayya da za ta shiga ciki tsakaninta da wani tana yin wasu abubuwa duk wannan bai halitta ba, bai halitta wato mace ta shiga cikin irin waɗannan abubuwa ba, Allah ta'ala ya kyauta. Sai a gaba na ƙarshe na hadisin sai jabi ce yulqina fi thawbi lal min aqraqihinna wa khawatimihinna, suka riga wato sanyawa a tufan Bilal wani bangare na ɗin kunnayensu da kuma bangare na zabbansu, to wannan shi ma a ciki akwai nuni zuwa ga cewa mata a wannan lokaci da suka je sallar idi sun fita da kayan kawa kenan, kaga dai sa zobe da kuma ɗan kunni ai kawa ake da shi, kuma gashi sun fita inda ake akwai maza akwai mata a wajen, akwai mata maza akwai mata, illa iyaka dai akwai an bambanta tunda maza Allah ma da ya gama mai mazan kaga sai da ƙara dan ƙarasowa wajen su sanaye musu ya musu nasu kudu ba din, to wannan wani watakila ya fahimci cewa sun haka kawai suka yi suka sa wani zabba haka a hannunsu suna ta wani haka da hannu, ko an yi wani dais ne ko wani abu aka rika wani haka da hannu ana nunawa irin ba dama ne, ko ta je ta yi wani shiga ne haka, duk wannan baya bai lazimta haka, dan an ce wato mata sun zo da irin wannan baya lazimta ya zama wato sun bankaɗe wannan kayan ne, wannan ado din wato suka zo da shi masallaci, kawai abin da za ka fahimta shi ne babu laifi mata yayin da za su tafi sallar idi su ma kamar maza su ma su yi wanka, ba inda aka ce mace ita ma ta je ba ta yi wanka ba, saboda kawai ita ba ta ce, kuma babu laifi ta ɗauki kayan ta sabo ta sa da an gani an san wannan sabon kaya ne, kuma babu laifi mayafin na ta shi ma ya zama sabo, wannan duk wanda ya gani zai ce to lalle wannan idi ne sun sa sabon kaya amma wannan yana lazumta tayi zina wato tayi wato kawa na zahiri ko kuma tayi kawa na ta sa kuma turare wanda har mutane za su dinga jin kashin turaren wannan bai lazumta haka wannan kawai shari'a ce ta daga musu kafa sa iya yin sa kaya mai kyau su tafi kuma shi kanshi wannan zobe zobe din ko wani dais da tayi ko wani wato dan kunin ta sa wannan wajibi ta killace shi ta zama tsakaninta daga shi sai mata za su iya gani kawai amma mazan ba za su gani ba shari'a ta halatta musu wannan saboda abinda ubangiji ya halicci mata na cewa ubangiji ya halicce su ne da san kawa Allah ta'ala na cewa aw man yunashu fil hilyati wa huwa bil khisami ghayr mubin kaga ashe haka ubangiji ya halicce su da san kawa sannan kuma abinda zai kara tabbatar maka cewa manzo Allah ya san da wannan amma dai da aka ya bar su suna iya zuwa da dan kayan su babu yabo ba fallasa sai dai ba za su kuma bayyana shi gaban maza ba kuma cewa da ake yi sun tafi da wato zobe da kuma abun wuya da kuma wato dan kunni wannan baya nuna cewa kuma sun bayyana shi gaban sauran ajanabiyai sun gani shine hadisin al-ifk hadisi na Aisha kusan me ya jawo hadisin Aisha ya faru ne shekara ta biyar bayan hijira ya ayin hijabi kuma ta sauka ne daidai da wato sabanin malamai ko ne shekara ta hudu kamar da Musa ibn Uqba yake fada ko a shekara ta biyar kamar yadda galibin ragowar malamai ke fada to shi kuma bil ijma wannan hadisin ya faru ne bayan an saukar da aya ta hijabi kaga wato Aisha bai halitta ta dauko ta sa dan kunne ko ta sa abu mai ta bayyana ma wani ba kenan shi yasa ma a can karshen hadisi yake cewa wa kana yarani qabl al-hijab tana magana akan Safwan ibn Umayya cewa ya taba ganin Aisha kafin a saukar da ayin hijabi haka ta faɗa wa kana yarani qabl al-hijabi to abin da nake sa in kai mai zuwa gare shi amma tare da haka an saukar da hijabi manzo Allah kuma za a tafi wannan tafiya din ya bar Aisha ta dauki abun ya ta ado da shi ai kamar yadda muka sani ba wanda za ta yi ado sai ma'aiki din me yasa ya bar su saboda haka ubangiji ya halicci mata dan gashi abin da take cewa sai ta ce fala masu sadri fa idha iqdi li min jiz'i zakarin qad inqata yace sai ta bulaliba ta ji bata ji abun wuyanta ba abun wuya da ake zuwa da shi daga wato zafar gari ne a Yaman faltamastu iqdi wa habasa ibtigahu sai na duka neman wannan abun wuyan nawa har wannan ya sanya ya rike ni ban iya dawowa ta shiga cikin wannan karaukan nata ba wannan darbukan nata ba bata iya shiga ba har mutane suka yi gaba to kaga anan matsala ya bata duk da ba wai za ta bayyana wa mutane bane amma kuma wani abu ne da ubangiji haka ya halicci mata saboda haka in za a ce sabin idi suka sa wani zobe suka yi dan abubuwan su dai to kawai abinda kake kai a matsayinka na namiji ko waliyan al'amarin mata shine kace to su suturce shi in suka tafi tsakanin su daga inda kawai mazan ne matan ne ke zaune inda babu inda namiji zai gita an abinta shikenan babu laifi su ce to wani irin dai suka yi nuna mu in gani su dai tsakanin su amma dai ba wai su yi haka alam maza na zuwa ba dan mun wani lokaci masallaci sau tsabar yawa ba sai ga sau mu haka ana yin shi maza da mata ma ke neman hadi to kaga yanzu irin wannan yanayi ai baka ce mata su dinga bubude wani kwalliya da suka yi ma mazajin su ba sun yi mana jansu amma kawai su suna budewa kuma wani yana gani wataƙila ma shi iri ta kama shi a wata state din bai riga ya zo mata kuna wataƙila sai dai a hoto wani ya riga shi kallo ka gani namiji ne baya san haka kuma shari'a babu yadda za a yi shari'a ta halitta muku ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka in aka yi adan sanda ba cewa aka ga asa kaya wato sabo ba wannan kaga wannan hadisi ne yana cewa mata su sa kaya sabo amma su shiga na mutunci kuma ya zama wannan bai jawo fitina ba ba kuma shigan da za a je a sa wani turare da tarin ta shiga abin da ta sahu to kowa ya san ta shiga in dai ta zo za ta fita daga ɗan anguwar su sun makota sun san ta fita kaga wannan ba abin da ya mata sai la'ana kuma da yawa wani abin mamaki ni ban sani ba mata ƴan uwanmu ko ba san wannan hadisin bane cewa akwai la'ana mace ta sa wani wato babban wani turare da za ka ga ta zo ta wuce ta dukan hancinka wannan da haka dai a wajen aikin mu haka a wajen ba wajen aikin mu ba duk wani abu in ya hada ka da mata haka zaka samu mata dai suna da yasa waɗannan abubuwa baka taba maki wani dai sai kai shiru ka kyale su dai dan ka san in kai ma tsaya kai magana ma ba za a wani lafiya ba ka kyale haka nan in kuma zaka iya magana kuma sai kai musu magana kai wato abin nan mata sai aka su tsoron Allah kware da gaske a sa turare wannan haramun ne kuma la'ana ce mazalla ce kuma duk wanda ta sa turare saboda mutane su ji na waje su ji wato kanshin abin da ta sa to fahiya zaniya eh zina take yi ai zina kala kala ne to ita ma ta zama mai yin zina Allah ta'ala ya kare mu Allah ya tsare mu ne yanda muke so ina zaman lokaci yayi ba za mu shiga hadisi na gaba ba hadisi guda ɗaya nake zamani ya rige mana ababan hadisi na Ummu Afiya insha Allah za mu ƙara shi ma dai kan matan ne da hukuncin fitan su masallacin Idi ya halatta su fita ko bai halatta su fita ba kuma a wace kama insha Allah za mu ƙara fashin baki akan wannan abinda muka tarihi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله tamam muna yin kuma wani abin da yake kuskure ne shine wato yanayin sunnonin sallah din sai mu cika sahu yanda zamu matse sunnonin sallah nan ba mu iya zuwa da shi to nan babu laifi wato ya zama a danyi warwaran da za a iya sunnonin sallah cikakku ba ya zama mun matse ya zama kawai zai sallan ga an dai ta dai haka dai babu sunnonin sosai dai sai dai saboda kawai dai wato sallar jami'i ce an samu na jami'i wannan malamai da yawa suna mana wannan magana din kuma ya kamata ƴan uwa a riƙa kulawa ita ibada nan ta sallah kar kokarin wato gyaran gida a ji a rasa ido kai ka zo zaka sallah da sallan jami'i saboda a sami lada kuma ka zo kana cutar da wani kaga wannan cutarwa in dai akwai cutarwa wani ana hana shi zuwa masallaci saboda cutarwa kamar in ya ci tafalwa ko wani abu kamar haka to balle kuma yanzu zai sallah kuma ya zama yana cikin kuɗa mutane kaga wannan babu wanda baya so wani zaka ga bai iya zama ba in ya zauna zaka gani baki daya wanda suke gefen shi to ya takura su to duk wanda ya kamata a riga kula kwarai da gaske yayin da ake sallah ya kamata mu riga kulawa wajen zama ya zama zama ce da ake wacce take babu cutarwa babu cuta kamar da manzon ya faɗa la darra wala dirara babu cutarwa na'am wannan akwai hadisi cewa ina zaman hadisin Anas in matsala ya dauko daga ruku sai mu tsammanin ma ya manta wannan hadisi ne na Anas ko Bara bin Azmi ina jin mutu hadisin ba akwai hadisi wannan da ya zo akan wannan in shi haka yake sallah ba ta kalmifi yake ba kuma haka za a haƙuri da shi wasu lokaci kira ga haka shi su ubangiji ya yi su fa sallar su ba gaggawa in kuna so su yi muku limanci su muku limanci in ba ku so shi kenan ku sa wani akwai magana daidaitawa to amma kuma a cikin hadisin ya zo magana cewa in ya zo kai kai tsammanin ma nasi ya manta to kaga ya manta kuma abinda zai baka shine wato kaga zikirin ba wai ɗaya yake yi ba mu galibi za ga zikiri ne ba mu karasawa hamdan katiran tayyiban barakan fi sai mu tsaya nan kawai mu ci gaba mu tamam barakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda da sauran wannan zikiri da albani ya kawo mana zaka ga in ka karasa kuma zai jawo abin ya tsare tsawo to wata kila shi wannan abin da shi wannan bawon Allah yake kenan yana kan sunna gaskiya sunna ce wannan insha Allah
wannan yana ga ya kamata sai a dan samu wani lokaci gaskiya ko sama ne a haure
ai kara gwada mana da gaskiya ai ka ce ko eh musubar sarashin da zaka dawo dai bayan mun sauke
eh
to aka tu yake
wallahi ba dadi kai wiwa wani ka ji da ciya na sa a sai ya buda wallahi mana ko akwai matsalar fahimtar bayani ne sore ka matsayi din amma yake ko kana sare in ko kana tare sauran jama'a ai ya kamata a ce
ka dan tsuke ka iya iyawanka kware da gaskiya wani kware da
gaskiya
ko ba daidai bane gaskiya ina ganin abin da ke jawo mana wannan saboda mutane yanzu da zarar su ce za a yi karatu ne kan sallah sai ga kawai shi kullu sai ya yi guda biyar shi ya iya tura da kyau ku gani inda ana magana kan wato sallah zai ga ba kowa ne ke sai zauna ba to yanzu ba ma sallah ba in aje ana katukan alwala alwala kai da mutane da yawa ke Allah ba aka ba a cikin ransu saboda ko su abubuwa da yawa mutane na yi dai an nikali sune saboda an saba ana yi amma dai indai sunna ce yanda tazo hadisin Umran maula Uthman bin Affan an Uthman bin Affan an Nabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin Abdullah bin Asim Abdullah bin Zaid ibn Asim da sauran malamai da suka rubuto hadisan Allah manzo Allah in aka tara mutane wasu sun lokacin suna Allah za ka kawo Allah ana yin ta ne dai ba a dace sosai ba to kuma abin da ke jawo wannan shine lokacin da aka samu wani bawo Allah zai karanta sai ga mutane kawai sai suna raina wadannan abubuwa shi kuma ilimi albarkarsa shine ka karaina shi indai kai farkon mashigan ka shine ka raina to ko an faɗa zaka je kawai haka ka dawo waje ba za ka gane ba gaskiya ina tsammanin ni wannan shine babban matsalar mu shi yana ga wani lokacin tare ana mantawa kan ana taka ta gaga kaman
wannan din masu takurawa a cikin masu ko in kai magana sai ai da mun ta akwai ana mun da waye da hari
ga waye a wannan wannan ma ni ban ma san wannan ruwayan ba gaskiya wannan ruwayan ma ni ban ma san ta ba akwai wannan dai naje dai ana faɗa amma dai a ruwaya dai ban san inda aka yi wannan ruwayan ba cewa akwai wannan cewa zufa da waye da sauransu kaga dai salolin sahabbai dai shin yanda suke a natsayi kuma ana samun kowace sunna a yi ta in an ci gaba ba zai diyu a yi wata sunna ba sai haƙura amma dai in akwai dalili yanzu kaga ga mu za mu bar wani sahu da yawa a baya kar ka ce wai kai tun da an ci sahun farko a in ka bar wani abu saboda Allah Allah kuma kai kuma zai gusa ya maka wani abu da ya fi shi alheri haka hadisi yake man ta daka shay'an lillahi awadahu Allah khairan minhu zai baka wani abu da ya fi wannan alheri ladan bari a yi sallah salin alin shi ma wannan ka sani ubangijin idan haɓaka maka wani ladan ta kai wancan ladan so ita kanta wannan abu ne da ake bukata kwarai da gaske eh Allah ta'ala ya kyauta to salamu
alaikum
sabar salatin nabi din to insha Allah in aka samu dama sai a tana mana wani lokaci haka sai mu zo sai mu zo mu kara yin darasi kan wannan insha Allah assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh